بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، ما سوء البركة، بركة مدها دعاء لدوان اللوكتي أولا ينبتي وانا ينظومن شقاء در الجمعة daren goma ga watan Shawwal shekara ta 1445 bayan hijira, wanda kuma shine ya daidai da lissafin 18 ga watan Afrilu na shekarar miladiya 2024 a wannan gari na Dutsen Ma a jihar Katsina. Kamar yadda dan uwa Malam Abubakar Hamza Hafizahullah ya gabatar, baƙunta ta kawo ni, ko kuma ce aiki ya kawo ni a wannan gari mai albarka na Dutsen Ma. Kuma ƴan uwa suka ga dacewar lalle ya kamata a haɗu don a yi wa juna nasiha, don kuma tattaunawa akan wani abu da zai amfane mu a rayuwarmu da kuma addininmu insha Allah. Ina fata Allah Maɗaukaki Sarki ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da addininmu, da kuma abin da za mu tattauna, kuma ya ba mu dacewa da abin da yake so, abin da yake ya dace da shari'arsa. An ce na yi magana a kan taɓarɓarewar tarbiyya da kuma hanyoyin magance ta. Ina so na fara wannan tattaunawa da tuna mana muhimmancin da ke akwai ta fuskar al'amarin tarbiyya da horar da ‘ya’ya da ƙannai da ɗalibai da wanda duk suke ƙarƙashin wasu jagorori, saboda su zama mutanen kirki a gaba. Allah Maɗaukaki Sarki ya tsara cewa shi ɗan Adam a cikin sunnan Allah bai iya yiwuwa ya rayu a wani isolation, dole ya rayu a matsayin shi ɗaya ne daga cikin al'umma. Wato, ɗan Adam ba zai iya wadatuwa daga kasancewar shi ɗaya cikin mutane, dole yana da buƙata zuwa ga iyaye da ‘ya’ya da yayyi da ƙannai da maƙwabta da abokai da waɗanda zai yi harkoki da su. Duk inda ɗan Adam ya je, dole ya yi socializing, wato ya rayu cikin ‘yan uwan shi jinsin ‘yan Adam. Kuma wannan rayuwa yana koyanta tun daga sanda aka haife shi. Iyayensa da na kusa da shi da malamansa da waɗanda suke jagorancin al’amarinsa za su ci gaba da koya mishi abubuwan da ya kamata ya naƙalta don samun kyakkyawar rayuwa da bin tsari na abin da ake rayuwa a kai. Saboda da zaran an ga mutum yana yin abubuwa suka bambanta da yadda ake tsammani, zargi na farko da ake tunani shi ne sai a ce ba mai tarbiyya. Kamar yadda kuma da zaran an ga ya dace da kyakkyawan tsarin rayuwa, sai an fara sanya wa iyayen shi albarka kafin shi a sanya mishi albarka. Za a ce wane ya samu tarbiyya, Allah ya saka wa iyayenka da alheri, lallai an maka tarbiyya a gida. Saboda haka Allah Maɗaukakin Sarki ya alaƙanta rayuwarmu da ta iyayenmu da ci gaban rayuwarmu da na iyayenmu da na ‘ya’yanmu, haka a matsayin wani silsila mustamirra. Kuma za mu ga aikace iyaye suna da damuwa ƙwarai game da makomar ‘ya’yansu da tarbiyyarsu da abin da za su zamo a nan gaba. Allah yake cewa, yana bayani akan, yana tsoratarwa akan wata ɗabi'a ta mutane ta zalunci. Allah yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna afwan ba wannan ba walyakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan da'afan khafu alayhi. Allah yake waɗanda suke zaluntan marayu su dinga jin tsoro, suna tuna cewa in za su mutu suna jin tsoron me zai faru da ‘ya’yansu. Mu kula, wato mutum har san da zai rasu
ya fi damuwa da me zai faru a bayan shi fiye da me zai tara a gaba. Ya fi damuwa da ƴaƴan shi musamman ƙanana, me zai zama makomar su a bayan wucewarsa, saboda damuwa da ƴaƴan shi ke game da ƴaƴa. Haka nan wato a kalla annabin Allah da Yaqub da Allah ya kiba mu labarin shi, am kuntum shuhada in hadar Yaqub al-maut in kana li banihi mata abuduna min ba'd. Nabi Yaqub yana gargaran mutuwa, damuwar shi menene makomar addinin ƴaƴansa. Waɗannan ayoyin da ire-iren su abin da suke nuna mana yadda iyaye suke shagaltuwa da neman ma ƴaƴansu mafita. Duk fa'idashin da iyaye suke yi na neman abinci, na neman sana'a, na neman halas, duka fatansu shi ne su killace ma ƴaƴansu buƙatun da ƴaƴansu suke da shi, su biya buƙatun ƴaƴan. Kuma duk lokacin da ƴaƴan suka samu buƙatun da suke nema, iyayen sukan ji satisfaction, sukan ji cewa lalle sun gamsu, lalle su yanzu iyaye ne wanda suka kai halarci a babin parenthood, a parenting ɗinsu, wato yanzu sun yi abin da ya dace. Kuma duk sanda suka gaza suna jin naƙasa, suna jin aibu a tare da su. Saboda haka za mu ga iyaye babu wani uba ƙwaya ɗaya wanda yake fatan ɗansa ya zama mutumin banza. Babu wannan uba, ko da ku shi mutumin banza ne, ƙoƙarin da zai shi ne ya ga cewa ya hana ‘ya’yan shi sun shiga wannan hanyar banzan da yake. Idan sata yake, ko shaye-shaye yake, ko zinace-zinace yake, ko wani halin banza yake, zai ƙoƙari ya ga ya ɓoye ma ‘ya’yansa kar su gani, ko da sun gani kar su koya, saboda yana so su zama mutanen kirki. Wannan shi ne asali game da iyaye. Ana iya samun wani ya fantare wa wannan asalin saboda lalacewa ta kai makwara. Amma dai al’aslu ga dukkanin uba, fatan shi ‘ya’yan shi su zama mutanen kirki. Isa Allah yake cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi'imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Duk waɗansu mutane cikin masu imani waɗanda suka yi imani, Allah ya ce ‘ya’yansu ma suka yi imani, sai mu riskar da su a cikin ambato kyakkyawa, a cikin lada, a cikin makoma a aljanna. Duk ‘ya’ya sukan riski iyayensu. A cikin dukkanin abubuwan da Allah yake ba mutane na karama a duniya, babu abin da ya kai ‘ya’ya, wato ya fi ‘ya’ya sun fi sarauta, sun fi kuɗi, sun fi duk wani abu da za ka samu ɗauka, ‘ya’ya sun fi shi. Za ka ga ta annabawa suna roƙon Allah ya ba su ‘ya’ya. Annabi Ibrahim ya yi wannan addu’a, annabawa annabi Zakariya ya yi addu’a neman Allah ya ba su ‘ya’ya, saboda ‘ya’ya Allah ya kira su da suna kyauta ce daga Allah. Ya buli man ya sha’u inatha wa ya buli man ya sha’u dhukur aw zawjuhum dhukranan wa inatha, kyauta ce daga Allah. To waɗannan adabiyya ɗin da ire-iren su za su nuna mana muhimmancin da ke tare da samun ‘ya’ya da amfaninsu a duniya da lahira. A cikin hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk Allah ya bashi ‘ya’ya mata guda biyu, ya iya tarbiyyar su suka zama mutanen kirki, ya yi aurar da su, zai shiga aljanna ƙafa da ƙafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda muhimmancin wannan aiki da kuma wahalar da yake da shi. Haka nan kuma a wani hadisi aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da ladan mutumin da yake da ‘ya’ya ƙanana sai suka yi ta mutuwa har ɗaya, biyu, uku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya ƙwace ‘ya’yan shi guda uku da ya bashi kuma ya haƙura, to Allah zai bashi aljanna. Ibn Mas'ud ya ce sahabbai suka ce biyu fa, Nabi ya ce har biyu. So har suka ce kai yadda muka ga Nabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukar wannan zance da muhimmanci, da an ce ɗaya ma zai ce har ɗaya ma. Wato saboda abin da ke cikin mutuwar ‘ya’ya musamman ƙanana na musiba na jarabawa da Allah yake mutum. Allah ne ya baka, kuma in ya karɓa shi Allah ya san ya jarabce ka, kuma sai ya alƙawarin ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yi haƙuri zai sakanka maka da mafificin abin da yake sakawa, shi ne aljanna. To waɗannan su ne abin da za mu iya ambata a karo a kashi a mataki na farko na mu fahimci muhimmancin ‘ya’ya da amfaninsu ga mutum a duniyarsa da lahirarsa, baya ga amfani da za su mishi na in sun girma su ji kansa, Allah ya umarce su da su kula da shi, baya ga amfani da za su mishi na addu’a da kasancewarsu ɗaya suke da wato cikin abubuwan da suke bayar da lada bayan rasuwar mutum. To amma kuma idan muka kalla a waƙi'i, muna rayuwa a wani yanayi wanda cin wannan albarkar ta ‘ya’ya yake da matuƙar wahala. ‘Ya’ya da yawa iyayensu ba su iya cin wannan albarkatarsu, suna zame musu musiba, suna zame musu jarabawa, kamar da Allah yake faɗa inna min azwajikum wa auladikum fitna, a cikin matanku da ‘ya’yanku akwai jarabawa mai yawa. Sayyidina Umar ya tambayi Huzaifa ya ce, me ka sani game da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da jarabawa? Ya ce, jarabawa mutum fitnatul mali fi fitnatul rajuli fi malihi wa alihi wa waladihi. Kana magana akan jarabawa da mutum yake samu game da dukiyarsa da matansa da ‘ya’yansa? Ya ce, ba ita ba. Wato akwai bayani kenan game da cewa da dukiya da ‘ya’ya da mata suna zamewa jarabawa ga mutum wanda take irin maka fara gare shi. Saboda haka akwai damuwa ƙwarai, muka kalli cewa waƙiƙin rayuwar mu reality tana nuna da dama daga cikin iyaye sukan samu rauni ko sukan gaza wajen iya yi ma yaran tarbiyyar da za su ci moriyarsu din. To shi ne muke so mu tuna wa junanmu waɗannan dalilai ne suka haifar da irin wannan sarƙaƙiyar da aka samu a cikin tarbiyyar yara, duk da muhimmancinta da amfaninta da muka ji, wanda kuma duk mun sani. Amma me yasa a aikace muke samun matsala sosai wurin tarbiyyar yara? Abinda kowa na iya gani irin yadda ‘ya’ya da yawa suke cikin fandara, ko suka riga ma suka fi ƙarfin iyayensu, ko suka fi ƙarfin hukuma, ko suka zama mutane musiba a cikin al’umma ta hanyar shaye-shaye, sace-sace, zinace-zinace, raina mutane, faɗace-faɗace, kisa, abu iri daban-daban. Gashi ‘ya’ya da yawa sun fi ƙarfin iyayensu, sun fi ƙarfin dattawan unguwarsu, sun fi ƙarfin masu faɗa aji, sun fi ƙarfin hukuma. Abinda suka ga dama shi suke. To menene dalilan da suka jawo wannan sarƙaƙiya? To zan ambata mana wasu dalilan da na iya tunowa a bisa ɗan ƙanƙanin bincikena da dubiyata. A ganina daga cikin abubuwan da suka jawo haka, akwai zamewa da muka yi daga tafarkin magabatanmu game da rayuwa gaba ɗaya. Wato muna rayuwa a daidai wani lokaci wanda da gangan muna sane ko mu sani ba, mun canza gaba ɗaya structure na rayuwarmu. Abinda iyayenmu da kakanninmu ma suka yi nan kusa-kusa shekaru 50, 35 ko 40 baya, mu yanzu ba ma yin su. Gani muke kuma ƙauyanci ne, tsohon yayi ne. Mun ɗauki wani sabon salon rayuwa mun ɗauka wa kanmu, wanda salon rayuwar yake ƙunshe da abubuwa irin materialism, wato gina rayuwarmu kawai akan neman duniya tsabaragenta, wanda kuma ana auna success, cin nasarar rayuwa, da gwargwadon abin da mutum ya tara na duniya, da gwargwadon yawan gidaje da motoci da kamfanoni da muƙamai da tsabar kuɗi da sauransu. Da shi ake auna success ɗin mutane, da shi ake recognizing ɗin cewa kai mutum ne da ka cancanta a girmama ka, a baka aure, a baka sarauta, a saka a cikin harkar mutunci. Yayin da iyayenmu da kakanninmu kuma da ba haka ba ne, suna lissafa nagartarka ne da gwargwadon mutuncinka a cikin mutane, da sanin ya kamatanka, da shaidar mutanen kirki a kanka, da kulawarka da addini, da sanin girman na gaba da kai, da abubuwa makamantan waɗannan. Na ga mun canza materialism. Akwai kuma a cikin wannan canza ila akwai abin da ake cewa individualism, alfardaniya, rayuwa kowa kan shi kawai ya sani. Ba mu rayuwa a matsayin mujtama, muna rayuwa ne a matsayin ɗaya-ɗaya wa mutane, kowa ya ci gabansa, kowa in jifa ya wuce kansa ya faɗa kan ko uwar waye bai damu ba. A da anguwa bai da rai a bar wani mutum shi kadai yana cikin damuwa ko yana cikin kunci ɗan uwa da abokai ba su taya shi ba yanzu ko sai mutum damuwa ma ta kashe shi ba a sani wani ma yana rayuwa a cikin compound daya makwabci da makwabci ba su san sunan junansu ba mutum zai zo anguwa a bashi haya ba a san daga ina yazo ba aikin da yake wani zai yi rashin lafiya cikin dare har ya mutu ma ba a san ya mutu a cikin anguwa ko a cikin wani quarters ana ganin boko tsabara gin shi shine kawai ba ruwanka da kowa ba ruwan kowa da kai zaka yi parking mota ka shi ma yi parking ka shiga gidanka ya shiga nashi wani ma an mai sallama tsaki kawai zai za a yi ta sallah tare a masallaci guda amma ko sunan juna ba a sani za a da ana cin abinci tare ana ciyayya yanzu kowa sai dai ya ci nashi kai yanzu kanshin abincin wani ma baka ji saboda kowane gida da doguwar katanga kamar gidan yari baka jin ma kanshin abincin wani sai a zo wani ana wani ya tafi neman aure a zo cikin anguwa ana cigiyar waye san shi ba wanda ya san shi kuma ana ganin shi yana wuce saboda wato kowa ya kuma rayuwar shi shi kadai kawai yake yinta wanda wannan ya saba wa sunnar Allah game da dan adalci shi sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina da gaskiya ababin da ya na farko ya hada ukhuwa tsakanin mutanen Makka da Madina suna ziyarar junansu suna taimakawa junansu a farkon musulunci an ce haggadin juna suke tamamu yanzu misali kamar yanzu nan garin dutsen ma akwai institutions na gwamnati ko wanda suke hukunta baki suna zuwa akwai bankuna akwai makarantu akwai federal university akwai colleges of education da makamantan duk waɗannan wasu abubuwan da su hukunta baki su zo tsakani da Allah mukalla a cikin bakin nan da suka zo guda nawa ne suka yi integrating cikin mu suka zama ƴan gari mu ba mu karɓe su ba kuma su ma ba sa jin cewa har yanzu suna cikin mu suna rayuwa isolated mu muna rayuwa in isolation very few ne suka yi integrating su zama ƴan gari duk wani yana cikin tasirin wannan fardaniya haka kai ma an kaban nan ka tafi Kaduna ko Kano ko Sokoto haka zaka je ka yi irin wannan rayuwa balantana kuma wanda suka je kasashen turawa ko na larabawa a can kam wannan abun ya wuce yadda kake tsammani sannan daga cikin wannan canjin rayuwar da muka samu akwai cire tausayi daga zukatanmu mun waye gari ba mu jin tausayin junanmu akwai masu rauni a cikin al'umma wanda shari'a ta hore mu da mu tausaya musu marayu talakawa zawarawa tsofaffi masu karamin karfi duk waɗannan akwai nasoshi da suka yi horo akan cewa a tausaya musu kai hatta dabbobi amma za ka ga ba mu da wannan tausayin tausayi ya fita daga zukatanmu sai tsaba tsoro da san kai yanzu a da yaya mutum zai buga mota daga nan dutsen ma ya kama hanyar Kaduna ko Zaria shi kadai kamar aljini dole sai ya nemi wasu wanda zai rage ma hanya a da zai ga cewa ai bai dace ya buga mota shi kadai ya tafi ba yanzu kuma gani ake wannan shi ne ci gaba ta yaya mutum da zai zauna ya ci abinci shi kadai a gidansa almajiri ya bara bai ce a an so kwanan nan ya raba ya bashi ba ta yaya mai kuɗi a cikin layi ko anguwa zai ma 'ya'yan shi ɗinkin sallah kala uku uku ga marayu abokansu bai musu ba ya yanka kaji ya yanka shanu ya yanka raguna sai dai ku ga jini kawai na fitowa ta cikin rariya yanzu ko irin abin nan da ake yi raban abincin sallah an fa kusa an daina shi ma fa yanzu ba a raba abincin sallah da naman layya duk ba a raba yanzu kowa so ya kai shi yake kawai aji ina so abubuwan da suke mun san su muna ganin su amma ba zan mai observing cewa wani radical change ne yake samuwar mu ba so na tana son mu fahimci cewa daga cikin abin da nake ganin farkon abin da ya bata mana structure na tarbiyyar mu shine wannan canjin rayuwa to a cikin shi ne sai aka waye gari kuma kowa yana ganin ƴaƴan shi kawai nashi ne shi kadai mallakinsa ne ba wanda ya isa ya gaya musu na san kowa a cikin zai bada labarin wani malami a makarantar islamiya ko ta boko wanda ya zama victim na irin wannan tunanin zai yi attempt na ya hukunta ɗalibi ko ya mishi horo ko tarbiya iyaye su taho su ce ba su yadda ba su kawo ƙara su zo su yi zage-zage ko su ci mai mutunci ko ko a zo da ƴan tauri su dake shi ko a dauko ƴan sanda su kama shi duk an yi wannan principal kuma sai dai ta bada hakuri tunda za a bata mai business in ma makarantar gwamnati ce iyayen suna da influence za su saka a dauke malamin a mushi wani posting zuwa kauye a hora shi da kuma mu muna yara ni nan a jikin kaina akwai taban malamin makaranta allo da ya fasa mun kai da naje gida cewa kai wurin ba zai cuta ba yanzu ga sha baki ya tsini abinda kai aka ce mun kenan gode Allah wannan wurin ko na shiga wuta ba zai cuta ba wallahi yanzu ga taban nakiya ta da haka yake cewa kai malami ya buge ka ya taimake ka ne ba iyaye za su je su gode mushi ba malami kuma wani wanda ya girme ka ma anguwa zai iya kama kai maka dan banzan dukan kai ne za ta tambaye shi kawai me laifin me kai ce ai ya ga ana sallah baka shiga wace to goma in ya ganka ya ƙara ma haka ba baka za ta gode mai ce Allah ya saka ma da dai goma in ya ƙara kin sallah goma ka buge shi amma yanzu idan wani ya ganka baka sallah yana da tsoron ya maka magana dan magana kawai in ya ma ka shiga yaro ya shiga gida yana kuka aka ce waye ya ce ai wani ne ya mun kaza washa ta sako hijabin ta zo ta zagi mutumin na ruwanka da ɗana ko in aka ga wato wani yana yawan ma magana da yara sai a mai shari a ce ai luwaɗi yake so ya rasu da ire-iren waɗannan za ka sai kowa ya janye jikin shi Allah ya sa muna fahimtar wannan haƙiƙan da muke rayuwa ce a cikinta na biyu daga cikin abubuwan da nake ganin sun ja mana wannan akwai makahon kwaikwayo da al'adun da ba namu kwaikwayon musamman turawa turawa suna zamani Allah ya ara musu zamani su suke rike da duniya tattalin arzikinta siyasarta da ƙarfin sojanta da komai saboda sun zama kowa ya zama subjugated kowa ya risina a gabansu kuma kowa yana ganin in dai ana yana so a yabe shi ko a gane ya waye to sai ya bi tafarkinsu al'adunsu abincinsu tsarin rayuwarsu harshensu kai wani ma har addininsu ne ke ba shi sha'awa to wannan su kuma turawa a yayin da muke kokarin bin al'adunsu dinnan su kuma suna cikin crisis ne ba suna cikin cultural crisis sun shiga cikin damuwa da imuwa sarai da rasa da yawan suna fama da depression da yawan suna rayuwa ne a cikin broken homes in fact a nazariya ta family ta fara tafiya into extension a cikin al'adar turawa bature yanzu wanda ya waye bai yin aure baya so ya kawwana family saboda abin da ke cikin shi na responsibility da abin da ke cikin shi na consequence din ran da yace zai saki ba zai iya tolerating ba saboda ka sai dai su zaman daduro shi da wanda yake so randa duk suka gaji kawai su separated babu wani consequence babu maganar gado ko compensation ko wani abu tutura suna cikin wannan crisis din mu kuma muna ta kwaikwayonsu suna cikin damuwa mu kuma muna ganin abinda suke yi alheri ne bari mu ɗauki salonsu wannan yaɗuwar salon rayuwar turawa tana daga cikin abinda ya canza mana tunani domin a ƙasashen turawa an bai wa mutane ƴanci wanda yake personal abin nan interest ɗinsu shine kawai abinda suke bautata mawa musamman yara da mata suna da kariya mai ƙarfi a doka ƙasashen turawa na yin duk abin da suka ga dama saboda haka sai muka dinga canza al'adunmu zuwa ga nasu alal misali kowa ya san al'adar ƙasar Hausa shine iyaye su suke zaɓa ma ƴaƴa mata mazan da za su aura kuma wannan shaida ce da shari'ar Allah amma yanzu duka mun mutu da wani al'adar wataƙila kuri da nake magana ne yanzu ana son ƴata abin da zan fara cewa sai in ta yarda kuma a cikin raina zan ji cewa hakan daidai ne in kuma na ce ba haka ba za mu iya ɓatawa da kowa a cikin dangi kakar ta uwa ta ke za ta cewa ni ban da hankali dan me zan tursa sama ta aure wanda ba ta so ko da ba ana ganin wanda na ce ta auren nan mutumin kirki ne za a ce ai ba ta san shi a da kuwa ƴaƴa ba su ma taɓa tunanin su ce ga wanda suke so ba sai wanda ƴaƴansu suka zaɓa musu yanzu ƴaƴa mata su suke zaɓa wanda suke so saboda an ba su ƴanci ana ganin duk wanda yace zaɓa mata to ya tauye ƴancinta kuma za ta iya zuwa har gaban alƙali da ƙungiyoyin kare haƙƙin mata su shiga mata faɗa haka makarantu yanzu yaya su suke da sani wasu mata za ka yi su ga makarantar da kake so in sun fara zuwa kwana ɗaya biyu za su yi ba ma san wannan makarantar dole haka za ka haƙura kuɗinka ne tunaninka ne amma ba ka isa ka juya su ba ina jin dukkanmu nan wataƙila victims ne mu na cewa yanzu ƴaƴanmu sun zuwa makarantun da ba su muke so ba ƴaƴan ne suke son makarantun kai yanzu har abinci a gida mai gida bai isa ya ce ba ne ya ce ga abin da yake so sai ƴaƴa suke son abin da suke so shi za su ci ba haka ba ne yawwa abin da aka in aka ba su wanda ba sa so ba za su ci ba sai dai kuma a ba su haƙuri wato an juya yanzu ƴaƴa su suke sama da iyaye wannan al'adar turawa ce muka ara iyaye ba su da kataɓus a kan ƴaƴansu wannan daga cikin kuma alamun tashin alkiyama ne to yaro ko duk sanda aka bar shi ya zama shi ke jagorancin kansa akwai dukkanin tendency na ya ɓata ya halaka saboda bai da ma'auni na gane daidai da kuskure ba shi da gogewa a rayuwa ba shi da experience na abubuwan da suka faru iyaye su suke da duka wannan sannan iyaye sun fi shi son kanshi sun fi shi son su ga ya zama na kirki duk abin da za su yi masa so suke yi su ga ya zama na kirki shi kuma zai yi abin da kawai ranshi yake sha'awa ne amma duk saboda bai ma turawa sai a ce ba komai a bar su kawai su yi abubuwa da dama da ƴaƴanmu suke yi ba masu amma ba yadda muka iya wani ma wallahi sai dai kuma gefe ta ƙunƙuni cewa shi mutanen gidan nan abin da suke mai kyau akwai iyayen da za ka ga misali mace ne uban yaransu tana so ta yi aure ƴaƴa su ce ba ta isa ba abinda Allah ya halasta mata za su ce ba ta yi ba kuma dole haka za ta haƙura haka uba yana so ya yi aure ƴaƴan shi su ce sam ba zai maƙo su kishiya ba kuma dole zai haƙura wani sai dai ya koma gefe ya fasikanci ko ya ta jin haushinsu yana Allah ya isa to kaga wannan rayuwa ce irin ta turawa muka are ta mu a da yadda muka sani shine uba shine yake da supreme power a gidansa shike da fade a ji kamar yadda Allah ya faɗa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i kamar yadda Annabi ya faɗa ar-rajulu ra'in fi ahli baiti ta haka ne duk abin da kace ayi shi za a yi a matsayin ka na uba abin da kake so a ci shi za a ci abin da kake so a yi shi za a yi duk wanda ka ce ga wanda za ki aura dole shi za ta aura sai dai ta kashe kanta a da sa'ad da ƴa za ta yi yaji ta iso gida wallahi wata sai dai ta ɓuyar babanta ba zai san ta kwana a gidan in ko ya san ta kwana a gidan da ita da uwar sai ya ɓata musu rai a cikin daren wani cikin dare za a tashe ta koda nan da katsina ne a ce ta koma duk da haka yake ba ma za a ji ba'asin me ya kawo ta ba kuma za a bi sawu a je a ba mijin haƙuri amma yanzu aka wayi gari uba zai je da mota gidan yarsa saboda ta kawo mishi ƙara ya ce fito mu tafi shine kwamanda na yajin zai ba da kwamanda cewa ta fito a yi yaji ba zai abubuwa sarki ke ce ba zama shi kuma ba da haka aka ba shi mahaifiyarta ba so abu na gaba da nake ganin ya ja wannan taɓarɓarewar tarbiyya ɗin akwai talauci wataƙila ya kamata a ambace shi a karon farko ne ko talauci da ya dirkaki mutane kuma ya zama da waɗanda ya kada su da wanda ma suka kada shi duka suna fama da cutarsa wato da talakawa da masu kuɗi duka suna fama da cutar talauci su talakawa in the sense that wahalar da suke ciki ta neman abinci ta mantar da su ma responsibility ɗinsu suna ganin in dai har sun samo abinci to sun yi iya ƙoƙarin da za su iya saura kuma kowa ya ci gaban shi su kuma masu kuɗi su kuma wahalar da suke na alkinta dukiya ita ma ta mantar da su responsibility ɗinsu kaga duka su tsoron talauci ne da wanda talaucin ya kama shi da wanda ya tsere wa talauci kowa yana jin tsoron shi har ya hana mu abin da ya kamata mu aikata domin tarbiyya akwai tarbiyyar jiki akwai kuma tarbiyyar ruhi to mun fi damuwa da tarbiyyar jiki abinci sutura wurin kwana magani wannan shine damuwar mu amma canza kwakwalwar ƴaƴanmu zuwa abin da muke so, wannan bai dame mu ba. Wannan wanda ma ya damu shine ya kyale malaman Islamiya da wannan, wanda kuma bai damu ba shikenan, ma ba ruwan shi. So haka zaka ga cewa da daman mu, misali da muke da ƴaƴa, kowa yau kan shi wannan tunanin, yau shi ka taba zauna da ɗanka ka mishi wasiya irin yadda Luqman ya yi ma danshi, ya bi ya bunayya ittaqilla, ka ce mishi ka ji tsoron Allah, ka kula da sallah, ka ji ɗan iyayenka, ka yi kaza ka yi kaza. So ne muke gaya wa ƴaƴanmu irin wannan, damuwar mu kawai sun dai ci abinci, ɓacin ranmu shi ne ba su ci abinci ba. So da haka talauci yana da alaƙa da lalacewar tarbiyya ta wannan fuska. Ta wata fuska kuma har ila yau shi ne su kansu ƴaƴan suna raina iyaye waɗanda ba su da wadata. Akwai yaron da a cikin zuciyar shi yana jin cewa shi tsakani da Allah kamar ma ba a kyauta mishi ba, da ya zama talakawa ne iyayen shi. Ina ma da a ce suwana ko irin suwana ne iyayen shi, gab yake da ya barranta da iyayensa, wanda wannan wata halaka ce mai zaman kanta. Sannan su kuma masu wadata, su kuma garin abin nan ɗin dukiyar, kare darajar dukiyar da ƙoƙarin ci gaba da nemanta, su ma sun manta da al'amarin tarbiyyar yaransu. Saboda talauci da wadata ta wannan sashen su ma suna da alaƙa wajen canza yadda muke tarbiyyar yaranmu. Akwai wani abu da na taɓa karantawa ina ga yana da alaƙa da wannan ishu ɗin, shi ne wato akwai wani abin nan crisis of generation da muke rayuwa a cikin shi. Shi ne yaran da ake haifa yanzu wanda shekarunsu 20 zuwa ƙasa da haka, suna kallon duk wanda bai cikin wannan cycle ɗin a matsayin baƙauye ne, mutumin da. Yaran nan da aka haifa wanda ba su taɓa sanin duniya da babu internet ba, tunda aka haife su sun ga internet, tunda aka haife su sun ga computer in 2000. To gani suke duk wanda aka haifa 80s, 70s, 60s, waɗannan wasu ƙauyawa ne, wasu mutane ne wanda an riga an yi facing out generation ɗinsu. Saboda duk abin da za ka faɗa a matsayin ƙauyanci yake a wurinsu, za ka ba su jin shawarar na gaba da su. Ba ka isa ka gaya musu kwas ɗin da za su yi a university ba, ko kai za ka biya kuɗin makaranta. In ka ce musu ga shi ku je ku biya kuɗi, ku je ku sai jam, ku sa kwas kaza, za su ga kai wannan kwas ɗin ba, sai dai ya dace da ra'ayinsu da ba za su yi ba. Ba ka isa ka gaya musu irin ɗinkin da za su saka ba. Ba ka isa ka ce musu ga irin inda za su je ko inda bai kamata su je ba, ko irin abokan da ya kamata su hulɗa da su, ko wanda bai kamata. Duk wannan baya suna ganin kai ba ka sa abin da kake ba. Haka kawai suke gani. Na za ka gane wannan, ka gwada sanya ma wayarka ko kwamfuta ka duk wani password ɗin duniya, ka gan ba su buɗe shi ba. Kai za su buɗe ma su canza maka shi, yadda kai sai ka dinga roƙonsa Allah Annabi a gaya maka mai password ɗin a gidanka. Za a iya kwashe maka kuɗi a account baka sani ba. Za a yi maka duk wata dabara da duk wani abin nan a ninninke ka a baibai, baka san abin da yake ciki ba. Kaji duk ana yi mana wannan wani abu, ko ka gane ko sai dai ka kau da kai saboda an fi ƙarfin wayenka. To wannan crisis na generation ɗin ya taimaka mu da kanmu iyaye mun yarda cewa we have been defeated by our children, cewa ƴaƴanmu yanzu sun fi ƙarfin wayenmu. Saboda haka su je su yi abin da suka ga ya dace da zamaninsu. Babu shakka jama'a muna cikin rikici ne babba wanda ba mu san inda ya fuskance muka fuskanta da shi ba. Domin abin kallo shi ne mu yanzu alhamdulillahi ire-iren sa'o'ina da na sama da ni kaɗan ko na ƙasa, galibi iyayenmu za su iya cewa sun ci nasarar yi mana tarbiyya. Kenan kaga wanda suka mana tarbiyya sun ci nasara. Mu kuma tun yanzu mun yi admitting mun yi failure. To ina kuma su waɗanda muka yi failure mu ba su tarbiyya, su kuma ya za su yi kenan? Su victims na failure ɗinmu su ya za su yi kenan? In ya zama mu da aka ci nasara a kanmu, yanzu muna ganin mun faɗi. Kamar misalin iyaye ne waɗanda da iyaye waɗanda suke mutanen da suke yin shekaru 60 zuwa sama, a cikinsu wani bai taɓa sanin abin da ake ce masata ansa jarabawa, malpractice. Amma za ka ga yanzu kuma wani mai wannan shekarun shi zai biya kuɗi a je a yi ma ɗan shi forgery na result, ko a je a rubuta mashi waye ta ƙarya, shi zai taya a yi wannan abu. Ko kuma shi yanzu babban jami'in gwamnati ne, ko jami'in makarantar boko ko ministry of education wanda yake participating a cikin malpractice kaga shi ne san haka ba a makaranta amma yanzu yana so ƴaƴan shi su samu irin wannan privileges to ina kuma ga jikokin shi su kuma wanda iyayen su su kuma duka takardun su na makaranta na ƙarya ne kuma na fahimtan wato irin gangarar da muka yi wana la nash'ur saboda duk al'ummar da samarinta da ƴan matanta da matasanta suka kama hanyar lalacewar tarbiyya ta zama ruwan dare haka babu shakka mustaqbalin wannan al'umma yana cikin hadari sosai saboda ka wajibi ne mu kuma drawing board mu tsaya mu lissafa ina muka samu wannan tangarda kuma ta ina zamu gyara wannan karaya wajibi ne mu tashi tsaye wajen ganin mun kawo makanmu wato solution lalacewa tarbiyya tana yin naso saboda ka aiki ne na al'umma gaba ɗaya bai yiwa wani ya ce shi bare killace ƴaƴan shi kawai ya musu tarbiyyar da yake ganin mai kyau ce shi yana ganin ya gama iya abinda Allah ya daura mishi of course abinda Allah ya daura maka shine ku anfusakum wa ahlikum nara ka tsare kanka da iyalanka daga shiga wuta amma tsare iyalanka bai nufin ka killace su kadai ka bar sauran al'umma domin wannan barna za ta taho inda suke tattarar da su kamar buhun albasa ne idan ƙwaye ta lalace abinda ya dace shine a fidda ta daga ciki amma in aka dauka ai tunda a wannan gefen take na wancan gefen sun tsira to lokaci kawai za a jira wannan ribewa za ta iso har zuwa albasa mafi nisa da waccan haka tumatir haka duk wani abu wanda yake barna yake na so ya lalace mai kyau kamar yadda ruwa lalatacce idan aka zuba shi a cikin ruwa mai nagarta sai ya gurɓata mai nagartar ba wai shi mai nagartar ya gyara lalataccen na fata muna gane wa jama'a a har ila yau a gani na dalili na gaba da ya ainihin wato jawo mana wannan tataɓar da shi ne fifita ilimin boko akan ilimin addinin musulunci wannan kuma da dukkan kusan dukkan mu a cikin al'umma dukkan mu ma da wannan lebo hatta malaman boko da malaman addinin musulunci ba su tsira ba to za ga malami na addinin musulunci shi ma yana jin na ƙasa cewa da ma shi ba malami bane da ma shi ba arama bane da ya zama likita yana ganin da yafi mai alhini saboda haka ƴaƴan shi ba zai saka su a tafarkin wannan alarmancin ba yafi so su zama likitoci yana ganin shi an samu kuskure da iyayen shi suka bayyana shi garji shi an samu kuskure da ya zama dan arabiya ta haka ya za ƴaƴan shi su zama likitoci da injiniyoyi to ya rage matsalar da ya samu a baya wannan shine mindset din mu haka kalin da muka bai da makarantun mu na islamiyya da tsangayoyin mu na alqur'ani ko na karatun zaure muka mai da su koma baya ba ma ganin su a matsayin wato wani abu daga cikin tambarin al'ummanmu da ci gabanmu ba ma iya taimaka musu yanzu a ce misali fiye da shekara 80 tun kafin Bature ya zo ake korafi da tattaunawa akan makomar makarantun allo da yadda za a inganta su amma har yanzu ƙara baya kawai suke kuma ƙur'ani ake karantawa a makarantun da littafi mafi daraja da Allah ya saukar duk muna nan muna cin albarkacin shi amma kuma ba mu damu ba da hukumominmu da kowa da komu muna ganin makarantun allo sun zama cibiyoyi da suka yi kama da cibiyoyi na IDP camps ma'ajiyar yara masu ƙwarƙwata da kurkunu da yunwa da fatara da sunan sakata alƙur'ani jibe yadda ake wulaƙanta malamin islamiyya albashin shi a wata 6,000 da ishe shi siyan omo ba kuma a haka bai da ƴancin ya hukunta yaro kuma a haka nan ma yaran ba sa zuwa ran da akwai lesson sai ran da babu lesson saboda haka a dukkaninmu mun haɗu wajen fifita ilimin boko a kan na Muhammadiyya kuma a cikin ilimin boko gabaki ɗayansa tun daga firamare shi har jami'a na san a cikin wurin na kuma mutanen da suka yi jami'a da yawa wasu ma suna digiri fiye da daya tsakani da Allah akwai wani karatu a boko da yake karantar da cewa da za a gaya ma yaro alfanin ya bi iyayen shi cewa in bai bi iyayen shi ba Allah zai sa shi a wuta babu wannan ina jin kwa islamic series ba a yi wannan karatu baya cikin syllabus amma kaga a makarantar addinin musulunci tun daga islamiya za a karanta wa yaro ayoyin ya haddace shi a fassara mishi ayoyin da yake iyaye hadisai tun arba'un hadisa zai ji su wanda suka umurce shi da umarnin Allah da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wajibi ne ya bi iyayensa ya kyautata musu in yana so ya tsira a wurin Allah to kaga shi wannan karatu ya kamata mu bashi muhimmanci domin yana kiyaye interest din mu yana kiyaye interest din mu amma ba mu damu ba mun fi damuwa da na bokon wanda shi kawai zai koya mana neman duniya ne na ga problem sun sun isa ka ko mu nemi solutions suna nan da yawa fa kai ma za ka yi lalubo wasu akwai dirasat akwai bincike da aka yi da yawa field studies a sawa'un a psychology ne a sociology a education a islamic studies malami mabambanta saboda wannan matsala ce ta dukkanin al'umma kuma kusan ko'ina ana fama da ita matsalar lalacewar al'amarin tarbiyyar ƴaƴa da rugurgujewar tsarin rayuwar da aka sani a baya ba matsala ce ta iya jihar Katsina ko Dutsen ma ko arewacin Najeriya ko ta wasu Fulani kare ba matsala ce kusan kowa ta dame shi to na ganin bari mu ambaci wasu daga cikin abubuwan da ni nake ganin za su iya zama mafita ga waɗannan matsalolin abu na farko shi ne wajibi ne mu koma ga Allah madaukakin sarki akan duk abin da zai wato mu bi tsarin da Allah ya tsara game da rayuwar dan adam Allah ya kawo dan adam duniya ya tsara mishi rayuwar da in yayi zai tsira kuma ya gaya mai abubuwan da in yayi zai tade sai mu laluba mu ga menene awwal za su samu tsira game da tarbiyyar ƴaƴanmu mu kalli yadda annabawa suke tarbiyyar ƴaƴansu kalle da salihan bayi suke tarbiyya a yansu Allah ya ba mu labarin Luqman al-Hakim da irin wa'azin da yayi ma dansa Allah ya ba mu labarin Annabi Yaqub da ƴaƴansa Annabi Nuhu da dansa mun karanta a tarihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sauran magabatan kirki tabi'ai da na bayansu irin yadda suka ba da muhimmanci wajen tarbiyyar ƴaƴansu shine yara tun suna ƴan mutsi kamar yadda mai risala yake faɗa a dasa musu aqida mai kyau a dasa musu son Allah a dasa musu alqur'ani su taso su ga wannan a matsayin kawai al'ada ga magari da kowa yake a kanta a dasa musu tsoron Allah a dasa musu sanin darajar Allah da tauhidinsa sanin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi alqur'ani da darajarsa da falalarsa da haddace shi ya zama wannan shine abu na farko da za a daura su akai kar a daura su akan farko a daura su akan boko wannan nuziri inda yake duka kashe kudin banza ne da bata lokaci kawai duk a cikin wanda ya shekara 40 anan waye nuziri mun sai daga baya ne ma muka san wani abu shi ne shi nuziri sai da ma muka yi wayo idan mu ya bude sannan muka sa shi akwai wani abu da ƴan gayu suke yi da suna nuziri amma da primary 1 ne ko ba za ka shiga ba sai kai haka da hannu sai ka ga shekara 7 to tun da ka aka haife kafin shekara 7 din nan indai da gaske ake ai an dasa maka duk abin da ake so a dasa maka na akida wasu mun sun shiga primary a shekara 7 wani yana da haddan izu 10 wani 20 wanda yake da kyakkyawar rabo ma ya kusa da haddan shi a shekara 7 za ka yi abu mai yawa kai islamiyya kai makaranta allo kai makarantar dare yanzu an yi shafin kwakwalwarka game da abin da ya shafi lahirarka al-imamu malik tun yana dan kankani mahaifin shi ke tura shi gurin malam rabi'a ibn abi abdurrahman ta ce ka je ka koyi ladabi a wurinsa kafin ka koyi ilimi al-imamu ahmad ibn hanbal yana yaro dan kasa da shekara 5 uwarsa ke kawo shi masallaci cikin dare yana kuka ta buɗe masallacin ta ce in bacci ma za ka yi kwanta a cikin masallacin ta rabu da shi sai ya zama ya saba da masallaci har yayi aure ya girma iyalan shi suna kuka da cewa yafi zama a masallaci fiye da zama a gida saboda shi masallaci shine default a wajen shi in yazo gida to ya shigo gida ne ba ya dawo ba zai dauki abin da dake koma masallaci aka samu yadda muke mu zo masallaci mu koma gida to shi daga gida yake daga masallaci yake zuwa gida ya koma masallaci masallaci ne asalin gidan shi da ya sani saboda abin da aka daura mai tun farko kenan al-Imam Shafi'i uwarsa ta kai shi gun malami tace maraya ne dana ban da kuɗin da zan iya karantar da shi a taimaka mun malamin ya ce ba zai yi ba ki zai kawo duk abin da kike kawo ta ta sai da suturunta da a ce kamar kayan ɗakinta ta kawo abin da take da shi da shi taimai al-Imam Shafi'i registration a makaranta to bayan dan lokaci sai malamin ya lura wannan ɗalibin yana da hazaka extraordinary sai ya ce to daga yanzu zan baka abin nan kenan GA kenan ko graduate assistant idan bana nan ka dinga koya ma sauran shine a madadin school fees ɗinka da aka Shafi'i ya fara koyan ilimi kamar mu yanzu zamu ga cewa wani abin da muke faɗi tashi akan shi ne mu dai mu ji yara sun iya turanci turanci kowa ya zai koya musu ba mu damu ba ko da a wajen koya musu zai canza musu tunanin da muke so su tashi akai in dai ana yin turanci a makaranta ko ta arna ce ko ta yan kalaka ta ce ba abin da ya dame to turanci shine gaya kenan na ganin cewa ƴaƴanmu sun yi achievement wani abu a rayuwa turanci ba gaya bane jama'a kuma bai kamata garin koyan turanci duk muhimmancin sa a koya ma danka fitsara wannan malaman makaranta da suke rayuwa da ƴaƴanmu kullun awa 6 ko sama da haka psychologically dole su tasiri a rayuwar yara saboda in ba ta sa hijabi ba ta sa dan kwali tana yawo da dagaggen skirt to wannan abun shi yaran suke gani a matsayin model shi suke kwaikwayo daga abu na farko shine mu koma zuwa ga tafarkin da addinin mai tsara game da tarbiyyar yaro wajibi ne zama ƴaƴanmu mun gina su akan tafarkin fifita addinin su akan komai fifita rayuwar su ta lahira akan rayuwar su ta duniya kuma wallahi duk mutumin da bai sa wa ƴaƴan shi tarbiyyar musulunci da zama ita ce default ba ba zai ci moriyar sa a lahira ba zai iya cin amfanin sa a duniya of course zai iya cin amfanin sa a duniya amma ba za su yi amfani a lahira saboda kan gani babu wanda zai koya musu cewa su dinga mai addu'a in ya mutu wanda wannan addu'a tana daga cikin abu uku da zai dinga samu bayan ya mutu idan mata ibn adam an qata anhu amaluhu illa min salasin da gaskiya akwai awwaladun salihin yad'u lahu a cikin ruwaya Abu Dauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da za su dinga ganin a lahira aikin ayyukansu suna karuwa fiye da suka sani sai su tambaya me yake sa ake samun karuwa a cikin sikelin ladamu sai a gaya musu cewa ƴaƴanku ne na gari da suke muku addu'a to babu wanda zai gaya maka ɗan ɗanka ya zama na gari sai malamin addinin musulunci ya maka addu'a wanda duk yaba ƴaƴan shi ba su da tarbiyyar addini to ranar kiyama shi da su sai dai al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adun tamtaku sina wajunan sa kai ba su saboda kan ina ganin ko iya wannan mutum ya tsaya wajen ya tabbatar cewa ƴaƴan shi sun samu tarbiyya irin wadda addinin musulunci ya da ita to sauran abubuwan ko da ya samu na ƙasa insha Allah zai samu pass mark abu na biyu shine wajibi ne a mu koma rayuwa a matsayin al'umma ya zama muna da platform a garuruwanmu da anguwanninmu da ma'aikatu da duk inda muke rayuwa wanda za su maida mu a matsayin al'umma da muke iya taimakekeniya wa juna mu daina wannan rayuwa ta kowa a ya rayu shi kadai wato ya zama akwai tsari na shugabanci da jagoranci a cikin al'umma akwai dattawa da suka isa su faɗa a ji wanda suka isa su yi ma kowa tankiya akwai wanda ya isa ya gaya mana mu ji a matsayinmu na ƴaƴa wajibi ne ya zama akwai wannan tsari mu dawo da wannan tsarin a cikin unguwanninmu da garuruwanmu musamman a wurare irin da ake rayuwa ban san ko akwai irin sanan ba inda za ka zana ce ma layout ko quarters ko irin manyan unguwannin nan na 'yan birni wanda zaka wuni kana yawa a gobe zaka ga kowa ba kamar ana dukar tabaji sai ne a dinga bude gate kai ana shiga da motoci ana fita wasu motocin ma bakaki kamar na barayi haka ba a ganin wake ciki to ba san ko akwai irin wannan unguwannin anan ba amma musamma irin wannan unguwannin muna da su da yawa a birane wajibi ne mutanen unguwannin su gane cewa wannan rayuwa ta kowa ya ci gaban shi ba za ta kai su koyina ba sai aka mu dawo cikin hayyacin mu kuma irin al'adun iyayenmu da kakanninmu al'adun da wanda idan mutum yazo zai madan shi kaciya a anguwa zai sa a kamo duka sauyin dan su wajen 30 duka a musu kaciya rana daya a aljiwon shi kuma duka zai sa a yanka musu zabi su dinga ci har su warke kowa kuma ya yarda wanda in an zo gwada yayin shi kayan sallah za a gwada duka sa'o'in yayin duka anguwa duka da su za a yi mawa wanda a da mun muna yara ko kwallo muke idan babba zai wuce duk za a tsaya sai ya wuce in ya zo da kaya za a samu wanda za su ansa su kai mai gida sannan a dawo a ci gaba da yin kwallo yanzu ko sai su buga ma kwallo a rigarka ta juma'a ta yi da ci ba abin da ya dame su kuma ƴaƴan abokanka ne da yayyinka da sa'o'inka kuma kai kana ganin suna yin wannan kwallon lokacin sallah yayi ba za ka ce ku je ku sallah ba za ka wuce ne kawai saboda tsoron me zai biyo baya ta nake a irin wannan zamanin ne za a wayi gari wasu ma laifuka suke shaye-shaye ko fadace-fadace amma ana jin tsoron ai reporting din su saboda idan labari ya dawo kunnan su cewa su wane ne suka yi reporting din mu to sai ka tashi ka ba anguwa amma ba ka ba sai sun make him life very difficult for you to wajibi ne mu dawo cikin hayyacin mu game da wato hayraki na al'umma da sanin mutuncin na gaba da kuma su na gaban su tausaya wa na kasar su su yi musu tarbiya haka nan kuma karkashin wannan shine ba mu dama mu iya kotelin duk wata barna da take yaduwa a cikin mu bai yiwa kawai wani yazo cikin anguwa ya bude gidan da ake yin wata badala ana ji ana ganin shi ya gina santa ta barna sai dai kowa ya runguma hannun shi kai a dinga cewa Allah dai ya kyauta kuma ƴaƴan mu za su dinga patronizing wannan business din wani ma haya zai kama ya dinga barna ana gani yan jama'a ku duba ku ga yadda al'amarin kallon kwallo ya zama wata musiba mai zaman kanta wannan kwallo ta turawa da ake kalla ku duba irin energy da matasan mu suke istihlakin sa dan kwallon nan ka duba irin kudaden da ake kashewa dan a shiga a kalli kwallon dan a yi browsing da irin lokacin da ake batawa ana yin musu akai ya zama wata jaraba mai zaman kanta kuma babu wanda yake tunanin cewa fitina ce da ya kamata a yi maganin yaran suna bata awoyin rayuwarsu masu yawa akan wannan harkar suna bata kudade da lokacinsu da mutuncinsu akan wannan harkar ba wanda ya damu a tabbata ko anan gari yanzu wata kila za a samu gidan kallon kwallo ya fi guda 20 kuma is legal and accepted yayin da kuma gida ne na badala barna ce ake yadawa cikin mutane amma har ta zama gama gara ana ganin kamar ba barna bace sura ka wajibi ne mu dawo da tunanin mu akan rayuwa a matsayin al'umma ba a matsayin ɗaiɗaiwar mutane ba a abu na uku shine a kowa ya tashi tsaye jama'a wajen ganin ya biya haƙƙin da ke kansa na ƴaƴansa kuma ya ɗauki shugabanci a gidan shi wato ka zama kana da ƙoƙarin jajircewa wajen neman na kanka don karfafa kanka asiri kuma saboda ƴaƴanka su girmama ka su da iyalanka domin idan ba ka rufawa kanka asiri a tattalin arziki tabbas yana da sauƙi mata su zuga ƴaƴanka su rena ka tunda kamar da Qur'ani ya fada ar-rijalu qawmun 'ala an-nisaa'i bi Allah yake bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali dan babu nafaka yana da sauki kai losing wannan respect din saboda ka talaka ya cancanta a irin wannan rayuwar da yake a rena shi za a ga to ai bai yin komai sannan kuma abu na gaba shine dole sai mun kiyaye aure barkatai da haihuwa barkatai ni ba na advocating for wato family planning ban yadda da shi ba amma kuma kowa ya sani haihuwa da aure barkatai babu tsari ba abu ne mai kyau ba domin aure hatta na farko ba a ce kai ba sai kana da karfin yin shi cewa Allah yi wal yasta'fifil ladina la yajidun nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli ko na farko ne ya ma'ashara shawar masara minkum al ba'ata fa yatazawwaj wanda bai da shi fa ita azumi da salati da istighfari da rutsa ido har Allah ya bashi dama wannan na farko ma bake na fa amma mutumin da bai da karfin rike mace daya yana da guda uku kuma duka suna ta producing yaya kaga dole gida ya kwace mai tsakani da Allah dole gida ya kwace maka rasa yadda zaka yi shi sai haka wadanda aka ce su yi aure su kara sune wanda suke da wadata ironically zaka ga su kuma su wadata ba sa yin auren sai ga mutum da kuɗi da wadata ko mace shi daya kamar first talaka kuma yayi uku saboda karfin hali kaga babadan ladina zalamu qawlan ghayra ladiki lahu so da haka kowa ya aure gurgurdan karfin tattalin arzikin sa idan kana son aure da yawa abu ne mai kyau to tashi ka nemi arzikin da zaka iya kula da su idan ka samu ka kara in ka sake samu ka kara karawa in kaga dama ma ka tafi ka je ka siyo baiwa ma inda ake samu kai kai amma fa ya zama cewa a tattalin arziki zaka iya rike su saboda saboda gaskiya saboda Allah idan babu wadatar da za a rike yaya to an kama hanya don take gangara ta lalacewarsu kamar da muka talauci yana taimakawa sosai wajen lalacewa yaya sannan kuma wajibi ne ga hukumomin su yi abin da ya dace su wato hukuma ta fahimci cewa mu ƴan Najeriya mu ne asalin arzikin Najeriya human resources babu abin da ya kai dan adam zama arziki a duniyar nan amma zaka ga a Najeriya da gwamnati da mu ƴan Najeriya ba mu fahimci haka ba da gwamnati ba ta ganin ƴaƴan nan nata ne albarkar ta ce in sun zama na kirki ƙasar ta yi nagarta kenan in sun lalace ta lalace gwamnati ba ta fahimta haka ya kamata gwamnati ta canza wannan orientation ɗin ta cewa haƙƙinta ne wajibinta ne ta ga cewa ta samar da dukkanin abubuwan da ake buƙata don ganin yara sun samu tarbiyya ta gari domin idan sun samu tarbiyya ta gari su za su haɗu su haifar da al'umma ta gari ƙasa ta zama ta gari duk duniya haka yake wato bai ma taso ba a ce akwai wani nomenclature wai shi out of school children wannan bai kamata ma ya taso ba ya kamata a ce gwamnati da za ta samu musu da schools ya za a ce misali yanzu a wannan garin da muke ciki adadin makarantun primary da ake da su na gwamnati kowa ya san ba za su wadace adadin yaran da ya kamata su shiga ba haka asibitoci balantana kuma wani abun banza wurin wasa park yara ba masu da shi kuma ɓangaren rayuwarsu ne aƙalla a ce akwai isassun makarantu yadda population ke ta ƙaruwa to kuma ana ƙara gina makarantun amma za ka ga yawansu na da shi ne yawansu ne gara ma nan kaɗan kun samu irin wannan an mai da su benaye amma mu a Kaduna state irin wanda firamaren da muka yi shekara 30 bayan har yanzu haka take yayin da kuma da wataƙila yaran makarantar shekara 30 ba su wuce su 200 ba yanzu kuma sun zama 1200 sun ninka sau 6 kuma an ƙara shekara 10 za su ninka sau 8 amma babu wannan plan ɗin na yaya za a tanadar wa waɗannan ƴaƴan inda za a horar da su don su zama nagari wannan aikin gwamnati kuma wajibi ne akan su suka ce za su iya su suka ce a zaɓe su ba wanda ne cewa shi ba zai iya ba ya sauka kawai wani abu wajibi ne akan hukuma ta samar da irin waɗannan buƙatun na ilimi asibitoci da sauransu rashin su shi yasa aka wayi gari da ba mutanen banza suka yi yawa yanzu mu a nan yankin na Kaduna ai mun fi kowa sanin cewa mutanen banza sun yi yawa tunda muna fama da matsaloli na tsaro wanda kuma waɗannan al'ummar ai mutanen nan yankin ne wataƙila daga cikin laifin da gwamnati ta yi musu ba ta kai musu makarantun da suke ba sun taso ba su ga makarantar boko ba ba su ga makarantar allo ba ba su ga makarantar islamiyya ba inda suke babu wannan an ba su ne kawai su ci kansu babu asibiti babu makaranta babu titi babu ruwan famfo kamar su ba ƴan Najeriya bane kamar ba a san da su ba a sanin da su sai in za a kawo akwatin zabe dan kan kowace mazaba an san adadin mutanen da su yi bakura a cikin ta. Dan aka sake ganin dan sanda ko baturan zabe a wurin ba sai kuma bayan shekara ba. Saboda gwamnati tana da mas'uliya akan ta mai girma ta wannan bangaren. Allah ya sa gwamnati ta ji. Abu na gaba wanda nake ganin zai taimaka mana wajen dawo da mu cikin hayyacinmu game da wannan al'amari shine addu'a. Dole sai mun sa da addu'a. Addu'a mutan iyaye, musamman iyaye mata, sai sun iya bakinsu. Ba za abin da suke faɗa game da yayansu. Ya zama su dinga yi musu addu'a kirki. Addu'a neman Allah ya shirye su. Addu'a neman Allah maɗaukin sarki ya sa su a tafarki na gari. Kamar yadda na yi misali da abinda kissa annabi Yaqub da ƴaƴan shi wanda ke cikin sautin Yusuf. Ga galata sautin Yusuf. Za ka ga irin gwagwarmayar da wannan uba ya sha da ‘ya’yansa don su zama mutanen kirki, da irin laifukan da suka mishi, amma za ka ji ya tsine musu albarka. Babu inda aka rubuta cewa ya tsine musu albarka duk da sun yi ayyuka wanda ba su dace ba. Hankalin ɗan gidan annabi Nuhu har ya halaka, annabin Allah Nuhu alaihi salam yana neman Allah ya ba yaron abin nan wato ya gafarta mishi. Allah ya mai rahama, Allah ya ɗaga mai ƙafa, sai da Allah ya mai tankiya, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. Wato iyaye nagari har ƙarshen ko'ina ba sa taɓa cewa to wannan na tsine mai, na sallame shi, ya je shi ya san yadda zai yi. In dai zama annabi Nuhu ɗan shi da ke kafirci gashi zai halaka, yana cewa ya bunayyar kan ma'a karka je ka bi waɗancan. To haka za ka ci gaba da jan ɗanka a jika, kana ƙoƙarin ka ga ka dawo da shi kan tafarki. To a wannan ne nake so na tuna mana cewa ya kamata ya zama muna da tsari na zama da ‘ya’yanmu, muna fira da su, muna tattaunawa da su, muna ba su shawarwari, muna musu nasiha. Kada mu da su mu zama kamar wasu goraba. Iyakacinmu da su kuma sun ce baba ina kwana, lafiya lau, ya wuce ka wuce, ba ruwanka da shi. In ma kana da wasu ne ka ce baba shi ki gaya wa wani fa kaza. Ko kuma ɗanka wai zai yi aure yana so a nema mashi aure, amma sai ya tafi daga nan sai ya tafi katsinagun wani abokinka ya je ya gaya mai, kai ba zai iya magana da kai ba, saboda ka taɓa ba shi dama kun saba. To irin haka ne za ka ga har shekaru za su kama ka ka tsufa, kana so su zo su kewaye ka su fira da kai, ba za su iya ba. Saboda tun lokacin da ya kamata ka koya musu abin nan, ku zama abokai, ba ka koya musu haka ba. Saboda wajibi ne a kanmu mu san cewa ‘ya’yanmu akwai buƙatar mu tsananta addu’ar neman Allah ya shirye su, sawa’un suna cikin shiriyar ko kuma sun riga sun faɗare. Kamar yadda annabin Allah yake cewa Allah ka sanya mana min menene ayan ma, rabbana ij'al min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Na'am, kaga addu'a ce yake na neman Allah ya sa ma ƴaƴan shi da iyalan shi su zama sanyin ido gare shi, su zama mutanen kirki. Amma da yaro yayi wani laifi kawai a fara yi mishi mummunan fata da Allah wadare, wani ma har da tsinuwa, to sai ta bi shi ya lalace. Kuma ya lalace kai kai asara fiye da kowa. Saboda haka mu iya bakunanmu game da abin da muke faɗa a kan ‘ya’yanmu, kullum ya zama muna musu fata na gari, muna musu kyakkyawan abin nan wato fata da addu’a. Sannan kuma abu na ƙarshe da zan faɗa shi ne, kamar yadda Allah ya faɗa ku anfusakum wa ahlikum nara, mu tabbatar cewa mun kula da ibadar ‘ya’yanmu. Yana daga cikin kuskure asubahi ka yi ka fita ka tafi masallaci ‘ya’yanka suna bacci, baka damu da shi ka ba tare da su ba. To yanzu kai da ka je kai wannan sallah asubahin ka dawo, baka sauke nauyinka da ke kanka game da asubahin, kayi rabi ne. Kayi rabi ne. Domin sallah an ce ka yi ne kuma ka sa ‘ya’yanka su yi. Wa'amur ahlaka bis-salati wastabir alaiha. Sai zama kai kana yi ba su damu ba, baka damu da ko sun yi ko ba su yi ba. To baka yi wannan aikin ba. Sallan nan kuma ta ce ginshiƙin da za ka tsayi da su a kan tafarki na gari, kuma ta sa su zama mutanen kirki. sai zama baka damu da su yi sallah ba, basu ma saba da yin jama'a. Saboda za su zama fandararru, kai kana cikin mutanen kirki, su kuma suna cikin mutanen banza. Allah ya kyauta. Yawan masu albarka kan na cika mu da surutu har abin da aka faɗa tun farko a zo ya fara warware shi ko kuma a fara mantawa. Larabawa suna cewa mafi alherin zance shi ne wanda yake ɗan kaɗan kuma wanda ya ba da fa’ida. A ƙarshe ina addu’a Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki ya kawo mana ɗauki a cikin wannan al’umma tamu, wanda muke fama da su na matsaloli da suka shafi tarbiyya da tattalin arziki da tsaro da siyasa da sauransu. Ya Allah muna roƙonka don girman zatinka da falalarka da nufinka, ya Allah ka canza mana su zuwa abin da yake mafi alkhairi. Ya Allah waɗannan fitintunu ka sa su zama mana kafara. Allah ka kawo mana sauƙi da salama a cikin rayuwarmu. Sannan addu’a ta musamman ga ‘yan uwa da suka tsara wannan zama, su Mallam Abubakar Hamza su sauran abokan aikinsa. Ina musu addu’a Allah ya saka musu alkhairi. Ku kuma da kuka zo ka saurara, ina muku addu’a ta musamman. Ubangiji Allah ya sa abin da na faɗa wanda yake alkhairi ne, gaskiya ne, Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Wanda ya zama kurakurai ko ra’ayina ne ko abin da ban fahimta ba, Ubangiji Allah ya sa mu fahimci abin da yake shi ne mafi alkhairi. Allah kuma ya sa mu gama lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.